بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر hudu ga watan al-Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 133 cikin jerin gidarsa daga littafin al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikh al-Islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله وبنجي جافة تامس أصل لتاف ننا الاستقامة مالا ابن تيمية يا والله فاشني دن تتونا واغا مدى تفركي مدى ديشي مصمم غمدى يدي كما تا فسر نسو شاء القرآن ميجرما ده دي فمن زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ودن ديكي مغانا أكان الصفات الخبرية نا الله مدوغا كنسلكي amma kamar yadda aka san al'ada ibnu qaymil jawziya afwan ibnu taymiya yana yawan sakin layi da istitradi da dajiya a cikin littafansa to a cikin haka ne ya yawaita mana maganganu akan masaloli daban-daban a cikin waɗannan shafuka masu albarka a yanzu mallan yana mana magana akan wanda ya shafi wato al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da ka'idojin sa daga nan kuma ya saki wannan layin ya kama magana akan wato siffofin mutane ta fuskar san zuciyarsu da kuma jahilcinsu ya saki tsallakawa akan tasirin zinubai da abubuwan da ke kankare su da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan yanzu ya saki komawa yana magana akan abubuwa guda biyu daga cikin muhimman siffofin dan adam da Allah ya dace su akai shine az-zulmu wal jahl dan adam ya da siffofin nan guda biyu baka raba shi da su sai dai a samu na wani sun mai tasiri wani kuma Allah ya taimake shi yayi alviyatin nasa zamu tashi inda mallaka yake cewa wa idha kana al-kufru wal fusuq wal isyan sababa sharri wal udwan faqad yudhnibu ar-rajulu aw ta'ifatu wa yaskutu akharuna anil amri wan nahy dai inda yake magana akan cewa wani wanda yake umarni da kyakkyawa yake hani da mummuna amma ya zama a cikin umarnin nasa akwai zakewa bai tsaya daidai haddin shari'a wajen irin kalmominsa ko uslubinsa ko tsarin yadda yake mu'amalantar maganganu ba zai zama wannan akwai kuskure a cikin aikinsa amma kuma kuskuren shi ya fi sauki akan kuskuren wanda shi kuma zai ci bari ya bari ga baki ɗaya don kada ya kuskure a wajen wannan aikin shine yake cewa wa idha kana al-kufru wal fusuq wal isyan in ya zama kafirci da fasikanci da sabo sun kasance su ne sababa sharri wal udwan su suke kawo duk wani sharri da wani ketare iyaka faqad yudhnibu ar-rajulu aw at-ta'ifa ka iya samun wani mutum ko wata tawaga su yi saban Allah wa yaskutu akharuna anil amri wan nahy wasu kuma su shiru basu ce musu ta tafasa a sauke ba fayakunu dhalika min dhunubihim wannan shirin da mutun yayi ki hana barnan shi kuma shine nashi zulubin wayin kiru alaihim akharuna sai kuma a samu ta'ifa ta uku ga wanda yayi zinubi ga wanda yayi shiru bai ce masa komai ba ta'ifa ta uku su kuma sai su kasance manhiyan anhu su kuma suna kokarin hana zulubin nan amma wajen hanawan kuma sun ketare iyaka fayakunu dhalika min dhunubihim su kuma wannan shine nasu laifin fayahsulu at-tafarruqu والاختلاف والشر daga nan sai a samu rabuwar kai a samu sharri a samu sabani kaga mutane sun rabu gida uku da masu laifi da masu kokarin hana su da masu ganin laifin masu kokarin hana su haka mutane suke nan ka lura da kyau akwai masu laifi wanda sun dage suna barna wani kuma mai hani ne akan laifin shi ma a gurin hanin sai kaga ya dage har yayi kuskure sai a samu kuma wasu a gefe su kuma suna ganin wannan mai hanawan shi ma mai laifi ne kuma Allah ya ce daga nan zaka ga sharri ya yaɗu a cikin mutane da barna da fitintunu wa hadha min a'zamil fitani wash sharri والشرور قديما وحديثا وانا دا cikin mafi girman fitina da sharrori tun da can har yanzu idil insanu zalumun jahulun domin dan adam mai yawan zalunci ne mamugunci ne ko mai yawan jahilci ne ba shi da ilimi wal zulmu wal jahlu anwa'u shi zaluncin da kuma ainihin jahilcin shi ma nau'i nau'i ne fa yakunu zulmul awwali wa jahluhu min nau'in wancan na farkon wanda yayi zinubi zaluncin shi da jahilcin sa nau'i ne guda daya wa zulmu kullin min athani jahilcin nabiyin masu hana shi da barna a cikin hanawar wa thalis da zaluncin na uku masu ganin cewa suwana suna hani da abunda ake na barna amma ba yadda ya dace ba yace waɗannan su ma wa jahalu ma min nau'in akhar wa akha kowa da nashi zaluncin da nashi jahilcin kowa ira da nasibin sa ibn taymiya ya yawaita magana akan waɗannan abubuwan guda biyu az-zulmu wal jahl da alaƙarsa da dare in ka jinta fanshi zaka gan su mabfusa akwai ta magana mai kyau da ya fada a wani waje ba na manta ba a cikin jami'ul rasail a cikin mujalladin shi daya da yake cewa waɗannan abubuwan guda biyu az-zulmu wal jahl yace su ne asalin sharri ga baki daya yace huma jibilliyani fil insan yace in ka ga din daga ga dan adam to waɗannan abubuwan guda biyu abubuwa ne na dabi'a aka ce abu jibilli wato abun dabi'a yace sai saboda Allah yana cewa innahu kana zaluman jahula ko wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula sai ibn taymiya yake cewa wal insanu khuliqa zaluman jahulan an halicci dan adam da mugunta da zalunci da jahilci yace li asli al asli fihi adamul ilm da haka asali game da dan adam shine rashin ilimi wa mailuhu ila ma ya hawahu asali game da dan adam shine karkata zuwa ga abin da ransa yake so mina sharri abin da yake kuma sharri ne mugunta ne me zai gyara mishi wannan dabi'a yace fa yahtaju daiman ila ilmin mufassalin dan adam yana bukata har kullun iya rayuwarsa zuwa ga ilimin da zai fito masa da komai dalla dalla ya zulu bihi jahalu dan ya kawar da jahilcin sa wa adlin yana bukata zuwa ga adalci fi mahabbatihi wa bughdihi wa ridahu wa ghadabihi wa fi'lihi wa tarkihi wa ita'ihi wa man'ihi wa kulli ma yaquluhu wa yaf'alu yana kuma bukata adalci a cikin kauna a cikin kiyayya a cikin yadda a cikin fushi a cikin aikata wani abu ko barin aikata shi a cikin bayarwa ko hanawa yace wa kullu ma yaquluhu wa yaf'alu duk abin da zai fada ko ya aikata yahtaju fihi ila adlin yunafi zulmuhu anan yana bukata adalci wanda zai kore wannan zalunci wannan magana babu shakka muhimmiyar magana ce da ya kamata mu tsaya mu dube ta dan adam Allah ya halicce shi daman bai san komai ba wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'an jahilci jahilci yana jin shi zuwa ga barna mai yawa saboda haka yana bukata zuwa ga ilimi dindindin kullun a rayuwarsa yana bukatar duk abin da zai ya san ya abin yake ya shari'a ta ce a yi shi yace shine ilimi mufassal wanda zai kawo mai da jahilcin nan sannan dan adam Allah ya halicce shi da dabi'a ta san babakere da zalunci da san ya mallake komai saboda yana bukata zuwa ga adalci a inda zai kaunaci wani ya kaunace shi da adalci a inda zai ki wani ya ki shi da adalci a inda ya fushi nan da adalci a inda zai farin ciki ya yi da adalci a inda zai aikata wani abu ko zai bar aikata wani abu shi ma yana bukata adalci haka nan wajen abin da zai bayar da abin da zai hana haka nan maganar da zai fada da baki ko aikin da zai aikata da wata gabarsa yace a duk waɗannan dan adam yana bukata zuwa ga adalci wanda zai kore wancan zalunci kuma in ka kalla da kyau rashin wannan adalci shine sirrin duka wannan tatabirzar da ake fama da ita a duniya Allah ka tsare yace wa man tadabbara alfitna alwaqi'a duk wanda ya tsaya ya kalli fitintunu da suke faruwa ra'a sababa hadhalika zai ga waɗannan abun guda biyu zalunci da jahilci su ne dalilin faruwar fitintunu wara'a anna ma waqa'a bainal umara'il ummati wa ulama'iha zai ga abin da yake faruwa na rigingimu tsakanin shugabannin al'umma, sarakuna da masu mulki, da kuma malamai masu karantarwa da masu ilimi, wa man dakhala fi zalika min mulukiha wa mashayikhiha, da wanda ya kutsa ya shiga cikin wannan rigima, cikin masu fada aji da shehunnan wannan al'umma, wa man tabi'ahum min al'ammati, da magoya bayan waɗannan bangarorin guda biyu cikin talakawa, min alfitani, abin da ya faru na fitintunu, hadha asluha, wannan shine asalin rigima. Me yasa tunda aka yi duniya, tunda sahabbai suka, tun sahabbai ma suna raye, ba a gushe ba, mutane sun rabu zuwa wannan gida biyu, akwai shugabanni da magoya bayansu da ‘yan ma’abbansu a wuri guda, akwai talakawa da masu goyon bayan talakawa a wuri guda. Galibin shugaban nan ga cikinsu akwai shugabanni masu mulki, akwai talakawa ‘yan goyon bayan masu mulki, akwai malamai ‘yan goyon bayan masu mulki, wannan ɗaifa ce guda. A ɗaifar talakawa su ma akwai malamai masu goyon bayan talakawa, masu ganin an cuci talakawa, akwai talakawan su isu-isu, akwai sauran masu goyon bayansu ‘yan adawa. Tunda aka yi duniya haka take, za ka ga kuma kowa a cikin wannan ƙungiyoyin guda biyu da nashi nasibin na zalunci, yana da nasibi na cutar da ɗayan ɓangaren, shugaban da cutar talakawa, talakawa na shugaban da shugabanni, malaman al’umma, malamai masu goyon bayan shugabanni suna cutar da talakawa, malamai masu goyon bayan talakawa suna cutar da shugabanni. Haka yake tunda aka yi abin nan, tunda rayuwar take. Saboda haka shi yasa ake tafiya akan wannan sunnar ta rayuwa da za ka ga ba za ta taɓa ba mutane dama su yi itifaki akan wani abu. ‘Yan adam haka Allah ya yi su, to kuma sai Allah ya kawo wata sunna cewa ita wannan al’umma, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wannan al’umma Allah ya riga ya rubuta cewa anna hadhihi al’ummata marhumatu, wannan al’umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya rubuta cewa zai tausaya mata ranar alkiyama. Sannan sai ya ce, annabi ya ce kuma amma fitinar da za ta shiga ita al’ummar, to fitinar tana hannun al’ummar, ita za ta jawo kanta, duk za ta shiga, duk wata fitina daga al’ummar nan ta shiga tana hannunta. Hadisi ne sai yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan al-Kubra na Baihaqi da littafin Hakim. Shi yasa ka ji Allah yana cewa wa ma asabakum min fitnatin ko min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah ya ce duk abin da ya same ku na fitina to hannayenku ne suka yankan muku, kuma Allah ya dan ma yana muku ahwa akan da dama daga cikin ababen da kuke. Walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, da Allah zai kama mana duk barnar da muke, sai dai kullun wataƙila duk mako sai an girgiza ƙasa an halakar da mutane kafin wani mako a halicce su. Amma saboda waya ku an kafir shine yake daga mana kafa. Haka da Allah yake cewa mai taqillaha yaj'al lahu makhrajan, da mutane su tsoron Allah da Allah ya saman musu da mafita. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim, da za su tsaya da at-taura da injila da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu. Allah ya ce la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum fasiqun, da za su ci su sha ta ƙasan ƙafansu da ta samansu, cewa amma ‘yan kaɗan ne masu taka tsantsan, mafi yawa mutanen banza ne a cikin al’ummomin Banu Isra’ila. Haka Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarna ha tadmira, in muka yi nufin mu halakar da wata al’umma, Allah ya ce sai mu ba manyansu dama su ta ɓarna, shugabanni da masu faɗa aji da malamai da masu mulki su ta ɓarna a cikin al’umma. Shikenan Allah ya ce sai mu samu dalili a kansu, shikenan sai mu wargaza al’umma. To wannan ita ce sunnar da Allah yake gudanarwa game da bayinsa ɓangare guda, su ne ɓangaren bayi muminai masu bin Allah masu tauhidi. Allah ne jarabce su a duniya da zanubansu da ɓarnarsu da lalacewarsu da nisantarsu daga tafarkin Allah. Su kuma kafirai maɓarnata wanda su tun a duniya ɓarna suke, sai Allah ya canza musu su kuma ƙa’ida. Kamar yadda Allah yake cewa wala tahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun ko innama numli lahum liyazdadu ithma, kar kai tsammanin kafiran nan da kaga suna cikin jin daɗi suna walwala cewa muna ɗaga musu ƙafa ne kawai unconditionally, Allah ya ce muna daga musu kafa muna musu talala ne dan su kara zinubai walahum azabun muhin ranan alkiyama za su gama da azaba ta wulakanci hakanan da Allah yake cewa falam ma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay da suka manta abinda aka aiko musu na wa'azi sai muka bude musu kofar komai hatta idza farihu bima utu sai da suka dinga cika baki suna murna suna ganin cewa ai sun iya komai Allah ya ce akhadnahum bakatan fa idahum mublisun zamu musu kop daya sai kai su ga su shiga cikin bakar azaba to wannan kafirai kenan haka fadarni wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin da ire-iren su suna nan da yawa haka kamar fadin Allah falaula in za'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zaynahum shaytanu ma kanu ya'malu suna nan da yawa wala an halu qura amun wa taqaw la fatana alayhim barakatun minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun suna nan da yawa wadannan irin ayoyin a cikin alqur'ani mai girma da suke nuna bambancin sunnar Allah game da mu'minai da sunnar Allah game da kafirai su kafirai sunnar da Allah ya tsara akan su shine su ji dadi a nan duniya su wataya su samu ragadul aish su samu cewa sun mallaki duniya sun yi yadda suke so da ita shi sa sayyidina Umar wata rana da ya shige ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwance akan tabarma kesu annabi na mikewa ya kishingida har aka ga zanin impression na tabarma a jikin kafadarsa Umar ya ce da nawaiga ya ce wallahi ban ga wani abu da aka kalla a dakin ka saki mai da ido ka kalle shi sai na ce ya manzo Allah me yasa ba za ka roki Allah ya wata ya walwala maka duniyar nan yadda aka walwala wa Farisa da Roma ba ga su kafirai ba sa bautawa Allah sai annabi ya ce Umar wai kai ma irin tunaninka kenan aw fi hadha anta ibn al-khattab kai nake ganin ka mai hankali cikin dattawan al'umman nan kai ma tunaninka kawai duniya a samu a raƙashe ne kawai tunaninka Umar ya ce ka roƙa mu Allah ya gafarta mana kuskure na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce yake cewa ai waɗannan ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya ai su an gaggauto musu da kyawawan abubuwan su ne a rayuwar duniya ma'ana suna da wani alkhair kuma Allah ka'idar shi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda yake arziki Allah bai wulakanta shi man duk kowaye to amma su kafirai sai Allah ya ba su sakamakon wannan kyakkyawan aikin a duniya sun tsaya sun yi kwazo sun yi adalci sun yi kimiyya da fasaha sun yi noma sun yi kiwo sun yi rayuwarsa ta gyaru amma a iya duniya mu kuma ga imani ga tsoron Allah ga kuma barna muna ta barna mun ki tsayawa mu gyara mun ki tsayawa mu yi abin da ya kamata sai Allah ya karbi imanin a wurinmu amma kuma wannan laifukan da muke yi sai ya jarabce mu da su a duniya wannan shine waƙin abin da ke faruwa jama'a shi za ka mai da malamai suka sha fada ko za a canza shugabanni so 1,000 za a ci gaba da ganin waɗannan bala'o'in da wannan rigingimin matakan ba a canza ɗabi'u da al'adu da yadda mutane suke gudanar da ayyukansu da tsare amanarsu da tsoron Allahnsu da tsayawa akan addininsa da aƙida mai kyau in dai ba a daina ba to Allah ba zai ci mu fita daga musulunci wannan na musulmai kuma ka mutu da imani in Allah sa zaka tsira amma fa za a sha wuya a duniyar nan za a ci gaba da shan wuya Allah ya tsare mu. Shi ne ma da yake mana kwatance a nan cewa kaga wannan shi ne waƙin abin da ke faruwa. Kaga mutane sun rabu zuwa gida-gida da masu mulki da 'yan ma'abbasu da kuma malamansu a gefe guda. Su ma talakawa da sauran al'umma da nasu malaman a gefe guda suna ta rigima da juna. Hadha asluha yadkhulu fi dhalika asbabud dalali wal ghayy allati hiya al ahwa'ud diniyyah والشهوانيه shi kuma abin da ke shiga ya ƙara bata wannan rabuwar kan shine samun bata da ta'addanci a cikin rarrabuwar me ke kawo bata da ta'addanci shine al-ahwa'ud dunyawiyya soyayyen zuciya na duniya san mulki san shugabanci san shuhura san kuɗi san kaza washahwaniya addiniya na addini afwan bid'a kenan washahwaniya da kuma sune su san mulki din da san kuɗi wa hiya al-bid'u fi ad-din al'ahawar diniya su ne bidiyoyi, su ne bidiyoyi a cikin addini, wal'ahawar shawaniya su kuma su ne walfujuru fi duniya. Ina fata mun gane. Wadhalika anna asbabad dalali wal ghayyi allati hiya al bid'u fi ddini wal fujuru fi dunya mushtaraka. Wadannan abubuwan guda biyu, bid'a da fajirci, suna da tarayya. Ta ummu bani adama, sun game ɗan adam, lima fihim min adh-dhulmi wal jahl, saboda abin da ke tare da ɗan adam na zalunci da jahilci. Da haka sai ga ɗan adam ya ɗauko abubuwa guda biyu ɗin can, jahilci ya taimaka mishi wajen yin bid'a, zalunci ya taimaka mishi wajen biyo san zuciya da sha'awa. Fayudhnibu ba'dun nasi bi dhulmi fayudhnibu fa bi dhanbi ba'dun nasi yadhlimu nafsa wa ghayra. Sakamakon zunubin mutane, mutum zai cuci kanshi da zunubi kuma ya cuci waninsa. Bi fi'li zina aw talawut aw ghayri, ya aikata zina ko luwadi ko waninsa, ya zalunci kansa, ya zalunci waninsa. Aw bi shurbi khamrin, ko ta hanyar shan giya. Aw dhulmin fil mali, ko wani zalunci a cikin dukiya. Bi jinayati, kaman ta hanyar aikata wani laifi, crime shine jinaya, kaman kidnapping, kaman sata, fashi, kwacen waya, sata ababen hawan mutane da makamantan su, duk wannan suna cikin jinaya. Aw sarika, ko sata wanda za a je a yi a ɓoye, a shiga cikin ɗakin mutum ko gidansa a sata. Aw ghasabin, ko kwace. Aw nahwi dhalika, ko makamancin wannan. Malam ya ce ma'lumun anil ma'asi, sanannan abu ne cewa su saban Allah. Wa in kanat mustaqbaha madhmuma fil aqli waddin, yace kasancewa sabo abin zargi ne, abin ki ne a hankalci. Duk hankali yana kin sata, yana kin fashi, yana kin kidnapping, yana kin makamantan waɗannan abubuwan. Waddin kuma addini ma na kinsa. Amma fa fahiyyan mushtahatun fi ittiba'i aida, amma a ɗabi'ar ɗan adam yana son yin wannan abu. Kuma gane a ɗabi'ance ɗan adam yana son yayi zalunci, yana son yayi mugunta, yana son yayi gulma, yana son yayi kaza. Duk da shari'a ta hana, hankali kuma ya hana, amma zuciya na mutum wasuwasi tana so ya aikata. Wa min sha'anin nufusi annaha la tuhibbu ikhtisasa ghayriha bi shay'in, daga cikin ɗabi'ar zukata shine ɗan adam kowa a zuciyarsa bai son ya ga wani ya mallaki abin da ya fi nashi. Wa ziyadatihi alaiha, ko ya ga yana da kaza, wani ma yana da kaza, amma na wani ya fi nashi. Haka malamai suke, haka ɗalibai, haka ‘yan kasuwa, haka maza suke, haka mata, haka yara, haka kowa. Kalla ka ga ta yara a gida, da za a sa wani abinci a sa wani, sai ya kalla ya ce ya aka yi na wani ya fi nashi. Ko da kuwa shi ɗan ƙarami ne bai kai wannan girma ba. Kaga ɗabi'a ce, bai riga ya shigo duniya ma har ya koyi wannan halin na son kai ba, amma yana nan a cikinsa. Da za a ba shi rabin biredi, a ba ɗan uwan shi biredi guda ɗaya, sai ya ce mama ni aka bani rabi, saboda bai son ya ga wani da abin da bai da shi. To balantana kuma wata rana a siyo wani a gidan wani abu, shi ba a siyo mai ba. In kana da ‘ya’ya guda biyu, namiji da mace, in ka siyo namijin keke, sai macen ta fara tarin, to ita ba a siyo mata ba. Jahilci da son kai irin na ɗan adam, sai in ka mata bayani ka ilmantar da ita cewa ita mace ba ta buƙatar keke ne, to an Allah ya taimake ta, ta gane. In ba haka daga nan kuwa ta ce babanta azzalimi. Ko muna fahimta jama'a, ɗabi'a ce wannan tamu gaba ɗaya ɗan adam. Kaga mutum ɗan uwa da ɗan uwa, amma suna kishi da juna. Kalli ‘ya’yan dai annabi Adam, iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannak. Kalli ‘ya’yan annabi Yaquba, iz qalu la yusufu ahabbu ila abina minna, wannan ziyadar mahabba da yusufu ya samu a gun babansa ita jawo. A ganinka me yasa mata suke yin kishi? Akwai dirasa da yawa akan ɗabi'ar kishi game da mata, wannan shine sirrinsa. Mace tana ganin ta mallaki miji, ba ta so ta yi shiyarin ɗin shi da wata, kuma tana jin tsoron kada garin shiyarin ɗin ma waccan ta samu mahabba za'ida a kanta. Shi sa wani ya wata magana ya ce ai abin da ya sa mata suke kishi saboda wai ka abin da kake ɗauka ka bata, ka raba ka ba wata. Nace mishi a'a, baka san meye kishi, indai ka faɗi wannan baka san meye kishi. Sai nace ke mishi, baka gani me yasa matan masu arziki suka fi ma yin kishi akan matan talakawa? domin akwai mai arzikin da inda an halasta auren mata goma zai yi auren su kuma ya ba kowace gida da mota da kudin kashewa ba tare da arzikin shi ya girgiza ba kaga kenan abinda za a ba Sauda ko Hafsa ko Maryam na dayan su bai shafi na bai rage yawan na dayan ba ya bambanta da talaka wanda ya tashi yin aure sai ya toshe daki ciki da falo ya ba daya daki dai ba kaga wannan a space din ta ya ragu ko yawa sai din ta ya ragu da gaske wannan ta ji talauci a sanadiyar auren kudin shi 50,000 da yana ba ta 30,000 yanzu ya ba ta 15 ya ba ta 15 to kaga wannan tana da justifiable reason da ta jawo shi amma matan miloniya me yasa take jin haushin kada ya aure me yasa za ta shiga malamai ta shiga bokaye ta mai rashin mutunci ta tsorata shi akan wallahi ba zai aure ba tare cewa in yi auren nan ba gidanta za a kawo ba ba kuɗinta za a ɗiba a bayar ba ba abin da zai ragu in banda kwanan da mijin yake da ita ne kawai zai ragu so ɗabi'a ce ta wannan son possession ɗin ɗan adam yana son possession a ce komai shi ne to wannan idan ta tsaya iya na ɗabi'a ba matsala ba matsala don haka Allah ya halicce mu shi yasa kaga shari'a bata zargi mata akan kishi ba kishi ba zanubi ba ne kishi halasta amma zai zama zanubi ne in kika yi amfani da shi kika yi abin da ya saba wa shari'a saboda wannan asalin haka Allah ya halicce mata da shi shi yasa aka yi so nawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wazi a kai ba bai ce ma Aisha ke baki kyautawa haramun ne ke kishi bai ce mata haka ba bai ce ma Hafsa ko Zainab ko makamantansu ba saboda wannan ɗabi'a ce ko to amma shi yasa Allah ya ce man yuqa shuha nafsi in an tsare ka ba a ce wanda bai da shuhu ba sai aka ce wanda aka katange shi daga barnar wannan ɗabi'ar ina fata muna ganewa ibn taymiya yau magana yake irin ta yan abin nan fa yan sanin halittar dan adam ɗabi'ar dan adam yace to zaka ga dan adam yana son ya ga ya kadaitu da abu ya fi ɗayan samu lakin turidu an yi hasula laha ma hasala lahu sannan kuma a cikin zalincin dan adam yana so ya samu abin da kowa ya samu kuma yana so ya samu sauran abin da wani ya samu shi yana so ya samu wani abu kar kowa ya samu amma bayan ya samu nashi kuma naka ma yana so ya samu bari mu misali da zamu gani yanzu kaga Musa dai muna cikin ragage mutane wanda suke abin tausayi a ƙasar nan ko dan abin da kake rana na ustadanci hadda da kake da ita wani dan boko bayan ya gama shan boko ya koshi yayi ilimin boko ya samu kuɗi sai kuma ya lallabo ya ce wai yana so ya iya arabiya kuma ya gyara sai wallahi mu muna so mu iya arabiyan nan sai ya lallaba su dan ya je wata diploma ya dawo yana so wai sai ya kamo ka a arabiya kama ba fa dan yana so ya malanta ba a bi su a ce yanzu kai kana da wata siffa da bai da ita kai ma dan arabiya haka bayan ka gama shan arabiya ka ta ishe ka kuma sai ka fara tana ina zan yi lesson da turanci gaskiya ya kamata ni ma na iya turancin nan ana bari na a baya ba haka ne tana mutane ba ka manta fadin Allah fa ma atakumullahu khairum mimma fa ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun to wannan haka dabi'a dan adam take zaka ga mutum wato yana son abin da yake wurin wani yanzu wani ko kogun tela ya je yan ga telan nan yana samun arziki customer ne fa sai fa zanin to ya za a yi shi mai fara sana'ar tela ko da telan tsaye ne shi ga wannan suna samun kuɗi fa bai kamata a bar su gare su dinga samun kuɗin nan ba ko mun gane shi za ga mutane suna yanzu galibin mutane ba a san me sana'ar su ba saboda sana'o'in sun yawa ba wanda yake da sana'a ɗaya da za a ce wa da tumatir kawai yake siyarwa yana tumatir yana yin safara yana kirfito yana kuma dillali ne na ba da haya da siyan gidaje kuma in kana da ma abin nan kaya za a ɗauko maka zai zo da kurukurin shi ya ɗauko ma kowace sana'a za ka ga mutane suna yi saboda kowace sana'a akwai samun kuɗi a cikinta haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam abinda ake so ka fahimci wannan za ka rage shan wahala a cikin mutane ka gane abinda suka yi dama haka Allah ya halicce su akan zasu yace sannan wa hadha huwa al-gibta wannan shine al-gibta allati hiya adna naw'i al-hasad wadda gibta ita ce nau'i mafi ƙasa na hasada mutum ya da mata biyu wata ɗaya ɗan boko ɗaya ba ta boko ba sai ga ɗan bokon nan da take fita ce ta samu kuɗi tana jin haushin wannan da ke zama a gida cewa ta fi samun time a wajen mijin ita kuma mai zama a gidan tana jin haushin wacce cewa tana fita ta samu kuɗi wanda take fita ta samu kudi idan mijin ya ce to ke tunda kina samun kudi ki hakuri da wannan ita kuma wacin za a bata cikakken kulawa ce an yi zalunci yanzu za a bugo malamai waya mai hukuncin wanda yake yin zalunci a tsakanin matan shi kai wala duniya kenan Allah kadai zai iya da mutane shi zaka ga sibin tumiya din sun zauna lafiya saboda sun fahimci al'umma yadda ya kamata ko mun gane haka haka wannan dabi'a take nau'ail gibta allazi adna ail gibta allazi wal hasad fa hiya turidu listi'la ala alghayb dan adam yana so ya zama akan asaman dayan walisti isara dunahu yana so kuma ya mallaki abun wani abu wanda wani bai samu ba idan ya samu yana so ya ci gaba da zama asaman mutane yana so a ce shike da ta cewa akan su in bai samu ba auta hasaduhu sai kuma ya fara mai wanda ya samu hasada shi ayi kudin ma na ne yankan kai ne barayin gwamnati ne kai da Allah ƙarya yake duk kudin mutane ne aka hada mai aka ce shi ya dinga kula da su hasada shi ba wani karatun da yi ƙarya ne kaza 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 duk abin da mutum yake da shi sai a mai hasada wata tamanna zawalan ni'mati ad kuma ana ta fatan ina ma da wannan ni'ima ta gushe ce ai da zaran shugaban kasa ya rantsa da shi duk zai kwace kudaden su duk sai ya talauta su sai ya duk za a kama su a rufe ana ta wannan fatan hayo ba samu haka haka za a yi ta yi har Allah ya tashi mutane ranar alkiyama eh talaka kullun yana ta jin haushin mai kudi mai kudi na jin haushin talaka wani na fita daga cikin mai zama mai kudi muna ta za mu ƙi dama cewa yayi kudi farko tukunna ce ƙarya ne ba kudi yayi ba har yanzu in daga baya aka yaqinance yayi kudi to shikenan sai a hakura ya canza shika amma kuma ran da ya fado to za a yi ta murna alhamdulillah ya dawo cikin mu eh ai ya gama iya tun ba za ka ce ba shekara hudu bane sai ya dawo wannan duka dabi'a dan adam ce da ibn tima yake bayyana mana yace wa in lam yahsul in bai samu abin da yake so ba fa fiha min iradati al-ulwi wal fasadi wal istikbari wal hasadi ma muqtadahu annaha takhtassu an ghayriha bi shahawat bai samu abin da yake so na hasada da yake ta yi ko fatan gushewar ni'ima ba to amma yana nan a cikin zuciyarsa da san dagawa da san barna da girman kai da hasada wanda hakan yake sa yana so ya kadaici da wasu ababen sha'awa gaskiya hadisi annabi yake cewa duniya ta mutum hudu ce da mai dukiya wanda yake da dukiya yake abin arziki da mai dukiya wanda yake da dukiya yake barna da mara dukiya wanda yake fatan ya samu dukiya ya barna irin ta wancan mabarnaci da mara dukiya wanda yake fatan ya samu dukiya ya aikin arziki irin na wancan mai aikin arziki duk duniya a cikin wannan kaso guda hudun ake yace fa kaifa idza ra'atil ghaira qad ista'thara 'alayha bidhalika to sai kuma ya ga cewa ga wani kuma ya mallake mishi wannan dan abin sha'awar da yake mura waqtassa biha dunaha sai kaga ya shiga cikin damuwa fal mu'tadilu minhum madaidaici a cikin mutane mutuna da wacce magana cewa asalin shi zalunci da ainihin jahilci to wanda Allah ya taimake shi ya samu ilimi ya kuma samu adalci dabi'a shi ta daidaita da tsarin shari'a shine al-mu'tadil minhum man iza man minhum fi dhalika allazi yuhibbu al-ishtiraka wat-tasawi shine mutumin da ya yake son a yi tarayya akan alkhairi kuma a daidaita a cikin shi wa amal akharu shi ko dayan wanda ba mu'tadili ba fadhlumun mamugunci ne hasudun kuma mai kin ya ga wani ya samu alkhairi wa hadhani yaqani fil umuril mubahati wal umuril muharramati li haqqillah wadannan guda biyu sukan fada cikin abin da ya halasta da wanda yake so a yi tarayya din da wanda baya so sukan fada cikin abin da ya halasta kuma sukan fada cikin abin da yake sun shiga cikin haƙƙin Allah fama kana jinsuhu mubahan min akalin wa shurbin wa nikahin wa libasin wa rukubin wa amwalin yace to duk abin da yake jinsin shi halas ne asali akwai jinsin halas a cikin abinci abin sha abin aure abin sutura abin hawa da dukiya idza waqa fi al-iktisas idan aka samu wani wanda ya saboda karfin da ya samu na mulki ko shugabanci ko arziki ya mamaye duka waɗannan abubuwan ya mamaye abinci da abin sha da abin aure da sutura da ababen hawa da dukiya yake banci kanshi da shi to daga nan hasala bi sababihi dhulm wal bukhl wal hasad wa asluha ash-shuh idan za a samu zalunci da rowa ta bangaren masu abin a hannunsu kenan, ta bangaren su kuma wanda baya hannunsu a samu hasada da zalunci su ma ila yau, wanda duka wannan abubuwan asalinsu daga ashuhun. Wato dan adam madaidaicin ɗabi'a yana son a bari kowa ya samu abin da Allah ya kaddara mai, kowa ya nemi arziki, kowa ya aure, kowa ya samu wurin zama, ya samu abinci, ya samu abin hawa, ya rayu lafiya lau. Dan adam madaidaici haka yake so. To akwai kuma ɗayan wanda yake azzalimi, akwai duka madaidaitan a cikin shugabanni, akwai a cikin talakawa, akwai a cikin manya, akwai a cikin yara. To duk sanda abin da yake na halas da Allah ya halasta wa mutane, aka samu wasu sun mamaye, sun hana sauran moran shi, dole a samu waɗannan abubuwan a cikin al'umma, a samu zalunci. Zaluncin nan na ƙwace dukiya, haka tare dukiyar, su kuma wanda ba su samu ba su ma su koma su yi zalunci su ɗauka, su yi sata, su yi fashi, su yi kisa, su yi fyaɗe, su yi me ake ce mishi kidnapping, kamar yadda ake gani yanzu a aikace. Sannan za a samu rowa, duk wanda ya samu bai so wani ya taɓa koyaya. Wata saura kana ga akwai hassada tsakankanin mutane, kowa yana hassada ma ɗayan, ina wane ya samu kaza, yana ƙoƙarin ya za a yi ya samar da matsala a cikin dukiya ko samun wani. Wa asluha ash-shuhu, duk waɗannan laifuffukan asalinsu daga ash-shuhu. Ash-shuhu zai mana magana a kan shi, ya fi rowa faɗi. Wasu suna cewa al-bukhlu bil mali, in aka ce rowa to abin da ya shafi dukiya. Wash-shuhu bil mali wa bi ghairi, shi ko rowa da ake ce ma ash-shuhu to wanda ake da dukiya, wanda ake yi da kuma wani abin da ba dukiya ba. Wato wani wanda marowaci in ya kai baƙin marowaci, gaishe shin kai ma ba zai amsa ba, saboda ka ce alhaji na kwana, tsammani yake da next thing da ka ce a taimaka ma, to wannan gaisuwan ba kana faɗa kawai turɓa fuska kawai ya yi kamar bai ji ka ba, to wannan shahihun ne. Mun gane yana rowa hatta da amsa gaisuwarsa, yana rowa da hatta zuwa cikin mutane, ba zai je gaida mara lafiya ba, ba zai je ta'aziyya ba, ba zai je jana'iza ba, saboda kada ma wani ya gan shi ya more shi, kai rage wani hanya a kan babur ɗinsa. Kada a ce alhaji da Allah a taimaka da a kurukurin nan za a ɗauki gawa, bai ɗaukan wayan mutane, saboda kada makwabta su nemi cewa mata wanda ta haihu ana neman taimako ya bada aron mota, ko za a yi gyara a masallaci toilet ya lalace ya kawo taimako, ko nefa sun lalata wuta za a sai transformer ya taimaka, to da ka bai kula kowa, to wannan shahihun kenan, ya fi marowaci ba nayi. Kai akwai wanda in zai ci abinci ga mutane ma sai ya fasa, saboda kar garin ci wani ya ce ya san mai, ko kuma a gane yana da kuɗi. Akwai wanda za ku iya tafiya da shi a je a dawo, wani sai ku shekara da shi kuna rayuwa irin a NYSC ko a wani waje haka, amma ba ka taɓa gani ya kashe kuɗi ba. Yana nan da su, in zai kashe sai ya tabbatar babu kowa, yadda ka san zai yi ga'i'i, ya ga sai ya tabbatar babu kowa ko, sannan zai yi. To wannan shi ne shahihun, to wannan bala'i ne jama'a, saboda mutum ne takura wa kanshi gaba ɗaya ya kasa rayuwa. To shi ya ce duk waɗannan abubuwan rassa ne daga ash-shuh. Mutum ya isti'isari da dukiya ya tare ta, ko ya isti'isari da abin sha ya tare, ko ya isti'isari da aure. Akwai wanda misali ne ya ga wata budurwa yana so, saboda rashin tausayi ba ruwan shi da cewa ai wani talaka ya daɗe yana mata wahala, rana a tsaka zai zo ya birkita mata tunanin da ita da iyayenta. Aka ci hawa alaji, wannan irin wannan bayin kamar ne cewa wannan ba mata yara ba ce, ku rabu da shi da Allah, ai shi ma rigima ne wannan, ina shi na irin wannan mata. Ba ruwan shi da cewa yaron nan zai shiga bala'i ko damuwa, me yake ce mishi ma let koma ko, ba ruwan shi let koma ne shi. To wannan shi zaka ga wani in bai da hankali irin yadda shi ma bai da hankali din nan, sai ya zaga ya burma mai wuka a ciki ranan ko ranan bikin ya sace amarya, ko dama ya da wasu hotuna da suka yi da amarya na badalar su ya fito da su, ko kuma ya irin dan canan na Kano ya kashe yarinya duk a huta. Duk wannan abin da ke kawo shi kenan, mutum ya kasa containing muguntar da aka mai, to shi ma sai ya mugunta irin wannan kofiye da ita. Shi sa adalcin da aka faɗa shi ne kawai zaman lafiya al'umma, ya zama kowa ya tsaya inda ya kamaci shi, kuma mutane su yarda da abin da Allah ya ba su. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wayi gari yana da lafiya a jikinsa, kuma yana zaune cikin aminci a gidansa, yana da kuma abincin da zai ci a ranar,
to ne shi da wanda aka ba duniya gaba ɗaya duk matsayin sa daya domin shi ma wanda aka ba duniya gaba ɗaya iya abin da yake bukata kenan a wannan rana lafiyar jikin shi da amincin rayuwarsa da abin da zai ci a ranar bai sai ya ci abincin mako a rana ɗaya ba bai sa ba to in ka tuna wannan sai ka kwantar da hankalinka kuma ka tuna cewa duk abin da Allah ya kaddara zaka samu kuma sai ka same shi yanzu duk wannan tsadar da bala'in da ake ta kuka da shi ba za fa ka fasa cin abinci ba tunda in dai Allah ya kaddara numfashin ka duniya sai ka ci abinci kuma shekarun da Allah ya kaddaro ma sai kai su zaka mutu kuma arzikin da Allah ya zaka samu sai ka same shi komai tsadar rayuwa kai hasali duk mutanen da suke wannan ihu galibin su arzikin da suka samu a shekara 20 da ta wuce Allah da ke ku gani dukkan mun nan da muke wannan ihu a shekara 20 baya baka ya sanya kula 3000 a kanka baka da roba roba baka da gida hala baka ma yi aure ba duk a cikin wannan shekarun da ake ta kukan a cikin su kai duk waɗannan abubuwan ƴaƴanka nawa yanzu gidanka nawa miliyan nawa kake da ita da duk a yanzu ka same su amma kuma kullun ihu ake ana shan wuya tunda aka yi duniya wahala fa ake sha kai baka ji kala rawi fa da yake a wani kasa ɗin shi yana cewa yace wai yanzu a ce batir ya koma su ne bakwai ran nan da kasa ɗin nace ikon Allah wato tun zamanin su kala rawi ba wahala yake ji ce batir su ne bakwai menene su ne uku yace wace litan kalanzir ko kobo biyar yana ta korafi to Allah shi kyauta wallahu musta'an sai yace kama fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum washuh annabi yace ina raba ku da ashuh shine al-bukhl ma'al hirs ruwa da kuma kwadayi wasu kuma suka ce kamar da muka ambata suka ce shine ablagu anwa'il bukhl saboda shi ana yin shi da hatta da abinda ba sai ka cire a jikinka ba a cikin dukiyarka ba wasu kuma suka ce rowa shine da kuɗi shuhu kuma da kuɗi da kyautatawa wasu kuma suka ce ashuhu shine hana zakka da sauran haƙoƙin wajibi a cikin dukiya rowa kuma hana abin da yake wato mustahabbi yace fa inna shuha annabi yace lalle shi irin wannan bakarowa a halaka man kana qablakum ya halakar da wanda suka gabace ku amarahum bil bukhli fa bakhil shuhu ya umurce su yace musu su rowa sai suka rowa wa amarahum bil zulmi fa zalam shuhu shi yace su zalunci sai suka yi wa amarahum bil qati'ati fa qata'u shuhu shi yace musu su yanke zumunta sai suka yanke shi zaka ji Allah yana kirari ba waɗanda ya tare musu wannan ya ce man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun wani mutum ya zo gun Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin tafsirin al-Imam al-Tabari da Ibn Abi Hatim yazo yace ma Ibn Mas'ud inni akhafu an akuna qad halaktu Allah gafarta mallan ina tsoron ya zama fa na halaka sai yace mishi fa ma zaka me yasa kace haka sai yace samitu Allah ya kulu naga Allah na cewa wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun yace ni kuma wa ana rajulun la akadu ukhriju ma fi yadi yace naji Allah yace duk wanda Allah ya tsare shi daga shuhu ya tsira to ina jin ban tsira ba saboda gaskiya saboda Allah bana son fitar da komai irin matsolan nan ne alhaji ne wanda yake baya sakin hannu sai Ibn Mas'ud yace mishi a laisa zalika ba wannan bane yace mishi ai shi ashuhu wanda Allah ya ambata shine an ta'kula mala akhika zulman shine ka ci dukiyar wani da zalunci walakin kainaka albukhul rowa ce sai ya ce mishi wa bi'sa shay'ul bukhul amma fatir da rowa ita kanta rowa dan kaga an ce ba shuku bane ka dauka to alhamdulillah ba matsala a ita kanta rowa matsala ce kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yaje wata anguwa a cikin garin mutanen Madina yace musu waye shugaban ku ana anguwa aka ce wane yace to wane me matsalar shi suka ce matsalar shi gaskiya marwaci ne annabi ya ce to na cire muku shi daga shugaba yanzu na me na cire shi daga mai anguwa daga yau ko haikim yace fa innal sayyida la yakunu bakhilan bai yiwa a ce shugaba jagoran mutane kuma marwaci in ka san kai marwaci ne ko daurin aure za a je kai da a ce kai ne jagora kar ka yarda indai ka san kai marwaci ne zama cikin masu bi saboda zaka cutar da al'umma Nabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamar ruwa sosai yana Allah wadare da ita kai ba ma annabi ba duk larabawa sun kasance suna kyamar wannan dabi'a ta ruwa wanda mu kuma yanzu tayi katutu a cikin mu. Allah ya tsare mu. Walihada qala Allah ta'ala fi wasfil ansari, saboda da Allah ya go siffanta al ansaru sai yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Allah yace walladhina tabawwa'u ad-dara, da wadanda tabawwa'u ay istawtanu wastaqarru, wanda suka zauna a gidan ad-dara, wannan gidan imanin Madina kenan, harasa Allah. Wannan ad-dar mansubun al-maf'uliyya wal imana, to imani shi kuma ba tabawwa'u ne ya mishi nasaba ba, a bisa magana mafi inganci da gaskiya maganganun malamai cewa akwai abin da ya mishi za a kaddara a ce walladhina tabawwa'u ad-dara wa ataqadu ko wa atanaqul imana, wanda suka zauna gidan Madina kuma suka kudirce imani, kamar fadin Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, ai fa ajmi'u amrakum wa du'u shuraka'akum da ire-iren su. Yana iya kuma a ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, sai zama al imana mansubun ne saboda kasancewar shi mudafu ilayhi, wanda aka share mudafu, sai a kaddara a ce walladhina tabawwa'u ad-dara mawdi'al imani, wanda suka mallaki Madina, sai zama wannan mudafu mudafu ilayhi din bayani ne akan Madina, Madina gidan imani. Duk malamai sun faɗi wannan maganganu game da fassara. Akwai ta fassara da Malam Albani, yayi Allah ya gafarta mai, Malam Albani namu tana burge ni a wannan wajen, a bakin shi na taɓa jinta, da yake cewa Allah yana kwatance cewa walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, wanda suka mallaki Madina, kuma kamar yadda suka mallaki Madinan nan haka suka mallaki imani, wato kamar yadda kowa baya shakkar Madina garinsu ne, to Qur'ani na gaya maka Allah baya shakkan imaninsu. Wannan akwai ɗanɗanon balaga sosai ta Qur'ani a cikin wannan, wato imaninsu da suka mallaka kamar yadda suka mallaki Madina, kamar yadda har yanzu da an ce Madina za ka fara tunanin garin Ansar, to da an ce imani ka fara tunanin kayan Ansar ne shi ma. Ina fata mun gane wannan. Yake cewa ai min qablil muhajirin, min qablihim, wato waɗanda suka zauna Madina kafin zuwan muhajirai, ba suka yi imani kafin muhajirai ba, wala yajuna fi sudurihim hajatan mimma utu, kuma ba su jin komai a zuciyarsu game da abin da Allah ya ba su, ba su da son kai, ba su da son zuciya, ai la yajuna alhasada mimma utiya ikhwanuhum min almuhajirin, muhajirai sun zo daga Makka, wani ya iso daga shi sai riga ba wando a jikinsa, wani ya iso a masallaci yake kwana, wani ya iso ba yi da komai, amma bayan shekaru waɗannan talakawa suka zama attajirai, suka zama su ne shugabanni, suka zama masu faɗa a ji, duk da haka waɗancan ba su dawo shinsu, mugun zabar cewa ‘ya’yan baƙi ne, yaushe ma suka zo, waye uban shi, ai ba mutanen ƙasar nan ba ne, ai ba ma yaren wajen ba ne, ai ba Bahaushe ba ne, ai ba Bafullaci ba ne, to Madina su ba sa yin wannan, ba su taɓa jin haushin Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, irin Usmana, irin attajirai irin su Usman, irin su Abdurrahman ɗan Au da ire-iren su, ba taɓa jin haushinsu ba, sun mallaki dukiya da gidaje, sun zama masu faɗa a ji, su ne ma shugabanni, su ne ‘yan gaba-gaba a harkar addini ɗin Madina, mutanen Madina ba su taɓa jin haushi ba. Wannan Allah ne kawai musu wannan falala, kuma su kaɗai Allah ya irin wannan falala. Duk duniya babu wanda yake da irin wannan siffa sai su, da taimakon Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kai hasali ma abinda yake nasu sai su fifita wani a kai ko da suna su, shine suka ba su mata ɗin nan suka aura, suka ba su gidaje suka zauna, suka ba su jari suka kama kasuwanci, suka ba su duk damar da ake ba mutum fiye da wanda ya kamata ma a bayar. Wa qala summa qala, sannan Allah ya ce wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun, lallai wanda aka tsare shi daga son zuciyar kansa wannan sun tsira, shi sa sahabbai suka tsira mutanen Makka da Madina gaba ɗayansu, Allah ya ƙara musu yarda. Malam ya ce wa ru'iya Abdurrahman ibn Auf yatuhu bil baiti wa yaqul, an ga Abdurrahman dan Auf yana tawafi, babban miloniya na Abdurrahman dan Auf mutanen yana tawafi a Ka'aba, aka ji shi yana addu'a yana cewa rabbikini shuha nafsi, rabbikini shuha nafsi, rabbikini shuha nafsi, Allah ka tsare ni daga rowar kaina, Allah ka tsare ni daga rowar kaina. Fa qila lahu fi dhalika, aka ce me yasa kake wannan addu'a, fa qala idha waqitu shuha nafsi faqad waqitu al-bukhla, faqad waqitu al-bukhla wadh-dhulma wal-qati'ata aw kama qala, yace in aka tsare ni daga rowar kaina, to an tsare ni daga rowa, daga zalunci, daga yanke zumunta, duk waɗannan shuku ke kawo su suke saka hana mutane zuwa gidanka kake gaisawa da kowa kake magana da ƴan uwanka kake taimakon marayu duk su suke sakawa wannan mai kuɗi ya kasance yana yin wannan addu'a kamar yadda Abul Qasim Al-Baghawi ya ruwaito wannan labari a cikin Mujamus Sahaba haka nan Al-Fakihani a cikin Akhbaru Makka shi ma ya ruwaito zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi